Saka mai wuya.
A taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023. Atiku Abubakar ya ce yayi Allah wadaida hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi.
Sayana ya Allah wadaida wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi. Kuma ma banji ma wanda ya ba mata ba. Har hatta ma ita jami'an da take mulki banji abin da ta fara akai ba wannan yabo. Don haka mun yi Allah wadai da wannan shari'a da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke. Tunda ba gaskiya ba adalci a ciki.
Tsohon mataimakin shugaban kasa na Najeriya kuma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar kenan. A lokacin da yake bayyana a gaban yan jaridun duniya domin bayyana martaninsa ga hukuncin da babbar kotun kolin Najeriya ta yanke inda ta bada nasara ga shugaba Ahmed Bola Tinubu da jam'iyyarsa ta APC akan kalubalantar da shi a cikin yake yi wa zaben da aka wuce Tinubu a zaben shekarar 2023 na shugaban kasa. To mun gode wa Rukaiya Basha da ta aiko mana wannan kalaman nashi. To yanzu bari mu kawo muku wasu ra'ayoyi na daban game da wannan hukuncin.
To magana na Jinura Abubakar waziri. Atiku Abubakar dama ya tafi kara ne a fahimta na yayi kara ne akan wannan yaki da yake yana fadin DM ne saboda ya riga ya hango cewa 2027 idan Allah ya rabana lokaci yana rayu to jinjin sa ta PDP da wasu take yin shi ta kara ba alamu sun nuna haka dalilai na anan shi ne jinjin PDP ta ba shi dama har su biyar bai kama ta wannan kujera ba to shi ne wannan karo yake ganin dare abin da zai yi ko zai iya amfani da wata dama ya karbi wannan kujera a kotu sannan kuma Allah bai bashi wannan iko ba. Ina kira kuma daga su wannan jam'iyyar adawa in dai har dan Najeriya su yi dan talaka suke yi kiran da zaɓen shugaban kasa musu Bola Ahmed Tinubu a zo a haɗu a kai a haɗu gaba ki da a ce da kasa gaba su abin da ya kamata su yi nazari a kai kenan ba sai lallai kana zama a kujerar shugaban kasa zaka ba da gudunmawa ba.
A shi da tsayin su can ku ni ne kakakin jam'iyyar nan ta Labour Party da tafiyar Peter Obi da Dr. Baba Ahmed. To alhamdulillah mun je kotun koli da kotun Allah ya isa. Kuma sun maza sun abin da suke so su yi kuma mun ce Allah ya isa.
To madalla to yanzu bari an haɗa ku da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Al-Hikaya da ya gayyato lauyoyi guda biyu masu bambancin ra'ayi domin tattauna wannan hukunci na kotun kolin Najeriya kan zaben na shugaban kasa a Najeriya. Malamai bismillah.
Ga mu nan a cikin shirin hukunci mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka inda muke tare da lauyoyi guda biyu waɗanda suke da ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun koli ta yanke na korar ranar da ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya shiga yana kalubalantar nasarar ko kuma ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben 25 ga watan Fabrairu. Abun ma kazalika ya shafi ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Muna tare da Barista Abubakar Kurawa wanda yake ganin wannan hukuncin haka yake babu wani korafi ko Allah ya isa ma da za a iya yi. Sai kuma Barista Awwal Abdulkadir Albarudi mai cewa to sai dai a yi Allah ya isan ya zo a duba kuma wasu abubuwa nan gaba da za a iya a sake wani sabon yunkuri. A farko Barista Abubakar Kurawa yi mana bayani me za ka ce tukuna kan hukuncin nan da aka yi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya lallai muna cikin jin daɗi da farin ciki da kuma godiyar Ubangiji da Allah ya kawo ƙarshen wannan shari'a da dama mun riga mun sani insha Allah in dai za a yi adalci to lallai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu za a ayyana a matsayin wanda ya kada kowa a wannan shari'a. So lallai muna cikin jin daɗi da mu ce alhamdulillah komai ya yi daidai kuma alƙalai sun yi abin da ya dace sun duba doka kamar yadda ta tanada sun kuma gudanar da ita a tsari. So ba mu da wani korafi.
Awwal Abdulkadir Albarudi mai zaka ce akan hukunci.
To Alhaji Nasir wannan al'amari hakika kamar yadda ka sani kowane dan kasa zai dubi abin a matsayinsa na dan kasa ne ba a matsayinsa na dan wani bangare ko dan wata jam'iyya ba. Shari'a da ta zo ana kalubalantar shugaban kasa da integrity sa da takaddun sa da wasu abubuwa zarge-zarge irin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata kotun koli ta fara la'akari da fuska da kuma sunan kasan da yanda mutane na waje za su iya kallon kasan da kuma wani irin legacy da gado da wani shiri za a yi wa zukatan yara masu tasowa akan abubuwan da suka shafi ne yin takardun jebu da wasu abubuwa don haka ya kamata a kalli abun sama da yanda suka kalle shi kada su saka abin da suka kira technicality ko kuma salo da fidda fice su daura shi sama da adalci da kuma kare mutunci na kasa don haka aguna shi ne wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu shi ne shugaban kasar Najeriya yanzu kamar yanda kotun koli ta tabbatar amma mun dauki abin ne kawai tun da ya riga ya karba ya kai ga wannan kujera yau ba fata ba ko juyin mulki aka yi ba yanda muka iya kamar yanda aka yi a Niger don haka duk yanda kai ta hau mulki ka hau mulki amma ya kamata a ce an dubi wasu abubuwa sama da yanda suka yi dubi da technicalities suka zartar da wannan hukunci nasu
wato awwal kai wajen kai yin amfani da wasu ka'idoji ne ko in ce wasu dabarun shari'a kenan wajen yanke wannan hukunci
sosai kuwa saboda ai Malam Nasiru ita wannan magana ta takarda ba yau aka fara ta ba gani fayemi ya yi ta na tsawon lokaci amma ya samu matsala a wancan lokacin saboda an yi amfani da immunity to don haka an taho har yanzu an saka abin a fuskan duniya kowa ya gani sannan kuma wannan takarda da aka bayar ita jami'a ta zo ta tabbatar a gaban kotun Amurka cewa bata san yanda shugaba ya samu wannan takarda ta sa ba don haka ya kamata su ko su dubi abun kotun koli ta Najeriya ita ma ta kwatanta yin wani abu makamancin haka ta kalli abun sama da kudin da za a iya kashewa domin a sake yin zabe ko kuma ran wani zai iya baci ko kuma wani abu makamancin haka su kalli irin tarbiya da gini da za a yi a zukatan mutane na ciki da wajen Najeriya akan irin shugaban da ya kasance shine shugaban kasar Najeriya
Barisha Abubakar Kurawa ka ji abin da Albarudi ya faɗa cewa a sai ma wannan abin tun marigayi ga nifawa himi ne ake ta fama kan maganar takardun nan da Bola Ahmed Tinubu
haka na ji abin da ya faɗa to amma abin da ya kamata ya bambance mutane yana da bambanci kwarai a ce wannan allegation ne aka yi ma'ana wannan tuhuma ce ake wa mutum da kuma tabbaci an yi wannan tuhumce-tuhumce a baya misali kuma ko a bayan da aka yi ba a kai ga nasara ba ko maganar immunity ne ya kawo misali in an ce immunity ne to ai Bola Tinubu ya bar gwamna tun 2007 me yasa ba a ci gaba da binciken ba lokacin da bai da immunity din har a kama shi da wannan laifin na ɗaya kenan na biyu wannan maganar da ake yi fa ya kamata shi a matsayinsa na lauya ya sani cewa doka ta tanaji shi electoral act ya tanaji abinda ake kira free election matters misali abubuwan da ya kamata kafin zaɓe ne ya kamata a yi shi wanda maganar ingancin ɗan takara na ɗaya daga ciki wannan mutane ba su yi wani ƙoƙari ba a wannan lokacin sun je kotu nemi kotu tunda suna da ganin suna da abin faɗa su je su kai ƙara kotu su ce wani bai da takarda saboda haka bai kamata INEC ta tsaya da shi takara ba ko bai kamata jam'iyya ka ba ta bashi tikiti ba ba su yi ba aka tafi aka yi zaben nan bayan an tsaya da shi a takara an zo an yi zaɓe an gama aka tafi suka ba an kada su zaɓe suka shigar da ƙara a kotu kotun farko kenan court of appeal wanda ita ce court of first instance ita kotun farko kenan a harkar zaben shugaban ƙasa a wannan gabar duka ba su zo sun kawo wannan ikirarin da suke yi ba sai da aka gama aka nana su da ƙasa an tafi kotun koli sannan su zo su wani ce wai menene bai da takarda kaza kaza wannan duk zance ne kawai na dan siyasa duk zance ne da dan siyasa babu wani magana da zaka zo da shi wai maganar wani dan kasa kike aikinkin kasa ci ne
amma ba amma da kaza abin da Supreme Court ta ga abin da Supreme Court ta faɗa
menene
wannan abu ne na cikin
jihar gani fawel ne ya fara yi a 2007 dan ne ba ku kai shi kotu ba kun tuhumce shi an tabbatar da shi a matsayin wanda bai da takarda shekara nawa daga tuta ba an samu zuwa yau yau shekara nawa daga tuta ba an samu me kuke yi bacci kuke yi sai da mutun ya zo da shugaban kasa kai ku tada tikina ku tada kaira ba kuna cewa bai bai makaranta a ina ne bai makarantar ba
a awwal abu kadan albarudi na ji kamar kana cewa ku wani abun da kofin koli ta yi kana ne ma ka kalubalen kura
ai magana da ake yi abin da ya dauko wannan jam'iyya da tazo take kalubalantar fitowan kashin Shettima a matsayin mataimakin shugaban kasa abu ne mai sauki kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka PDP ta fito ta ce jam'iyyar da ba tata ba bai dace ta tsayar da dan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutun ya zama shugaban kasa wannan babu wani laifi a kawo takaddu da bayanai kuma an ji an kawo takaddun amma kuma kotun koli ta duba abinda na kira da salo da fidda fice
inda kuma kotun kolin ita ma kotun kolin abinda ta faɗa tana da conflicting takaddu guda biyu
okay
kun kawo mun kawo kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne za ka aminta da shi
to ga shiku idan Allah ya kai mu rana wato yau zamu dawo mu ci gaba da wannan tattaunawa din inda kuma zamu ji wannan sabanin bambanci dake tsakanin lauyoyin musamman game da yadda da APC da PDP kowa ya kawo takardu dake da alaka da makarantar da aka ce Turbu yayi a Chicago dake nan Amurka kuma aka gabatar a kotu kuma karshen ta bayyana hukuncin da ta bayyana muna godiya ga su baki namu da shi wakilin namu Nasiru Al-Mulka ya gayyato mana wato barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awwal Abdulkadir Al-Barudi wanda suka halarci wannan wuri domin bayyana wannan ra'ayoyin su zamu kawo ku ci gaban wannan tattauna ta su rana to mun ba ku lafiya daga Washington DC ni ne Aliyu Mustafa Sokoto